والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواب السنية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله تبارك وتعالى وجاء بيسايك دار موانا الدرسي نا تفسير القرآن من جرمة منا تكين سورة النور ما منا كان آية 27 إن شاء الله زام تاس زام دورة. Me yasa ba ku zuwa da wani kuyi abin da za ku sai mun zo mun fara ku sai mun ba wannan da mu tsaya musu. Muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan karatun Alkur'ani mai girma. Muna cikin suratul Nur, muna aya ta 27 kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ina maka fatan alkhairi da to wato kai da al'umma. Muna godiya da fatan alheri, Allah ya maka kowa alheri. Kimanin tambaya ta idan ka samu mutane wato a guri musulmi da wanda ba musulmi ba, ya zan musu sallama. Karin jayar da zartarka kawai ka ce ya musu sallama kawai ka wuce. Dama malamai maganar da suke shi ne wanda ya bayyana maka wasalamu ala man tabi'a al-huda kuma rai da annabi Musa alaihi salam ya yi da mutanen Fir'auna. Tambayar ta biyu yana cewa in mutum yana banɗaki sai aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai yi masa salati. Malamai suna da magana a nan saboda ba a ambatar sunan Allah a banɗaki. Sai suka kasu kashi biyu, wasu ɓangaren suka ce kawai tunda kana banɗaki kai ka shi mu, wasu ko suka ce wato sai ka yi masa salati da zuciya saboda abin da yake zuciya bai fito fili ba, amma ba a ambaci sunan Allah a cikin banɗaki. Kuma in ka ce sallallahu to ka ambaci sunan Allah a ciki. Saboda haka suka tafi a kan haka. Wasu ko suna ganin kamar abin da ya faru da annabi yana banɗaki ko sai wani ya zo da sallar sai bai amsa ba, sai bai fito daga banɗakin sai ya amsa sallar. To wasu malamai suna ganin cewa idan ka fito daga banɗaki sai kai masa salati tunda ka riga ka je daga ciki. Wannan maganganu guda uku su ne suke zazzagewa a tsakanin haka. Ɓangaren suna cewa ba za a yi ba saboda sunan Allah ne ba za a ambata ba a cikin banɗaki. Ɗaya ɓangaren sun ce ka ambata a zuciyarka, wato yanzu ka ji an ambace shi kuma ka yi salati a zuci ba tare da ka furta a kan harshe, saboda abin da yake cikin zuci bai fito fili ya bayyana. Suka suka ce a idan ka fita daga banɗaki sai kai ma annabi salati tunda har ka ji an ambace shi. Na uku ya ce ina barin addu'a ni da mahaifiyata, ana bin mu bashi wato Allah ya ba mu ikon biya. Allah Ubangiji ya ba ku ikon biya, ba shi kayan kuma ya ce Allah ya ba shi mata ta gari. To wannan kai tsaye addu'a mu kuma sai mu ce amin, shi ne ya yi addu'a. Wannan cewa ya yi assalamu alaikum, malam tambaya ta ita ce idan za ka yi sallar tarawihi za ka iya yin rukka a hudu na wannan babu amsa. Mun yi bayani a nan yadda za a yi, ka yi hakuri sai ka koma baya ka samu bayanin da muka. Daga ƙarshe ina neman wato addu'a gurin malam da ƴan uwa, Allah ya bani miji na gari da mace ce kenan ko, da sauran ƴan uwa na mata, Allah ya biya kowa, ya biya ma, ya biya kowa bukatarsa. To amin, Allah ya bada miji na gari. Wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, yake malam tambaya da fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya sa amin. Malam tambaya na akan mutum in yana sallah in ya ji kaki ya zai yi da shi. Malaminmu ya ce mana in namiji ne zai tofa a aljihunsa, in mace ne kuma sai a wato a hijabinta, a jikinta za ta tofa. To wato muna da shakkunta kenan tambayar da suka yi, menene amsar a tashi lafiya. Tunda ka kawo sunan cewa an tambayi wani kuma malaminka ne, sai ya aka yi zama malaminka kuma zai maka cewa ba za ka yarda da ita ba. To ba malaminka ba ne ke, amma malaminka in ka tambaye shi to sai ka yi hakuri a kan abin da ka tambaye shi. Da haka muna sake mayar da kai wurin malami, mu ba za mu shiga tsakaninka da malami ba. Koma wajen malam ka sake tambayar yaya bayanin yake, ban gane abin yadda malam yake sai ya sake maka bayani. Ba ma shiga irin wannan. Ko akwai mai magana? Babu ko? Kawai shi ke nan. Inda babu idan mun ce aniyar kowa ta bishi ba miliyar shi ba ko? Ha? To me yan ji aniyar ka ta bika? Ina ga kamar ba, amma a tsarin kawai kamar ruwan magana ce wacce ba ta da daɗi ko? In an ce aniyar ka ta bika. Amma mu da yake muna da wasu adadin Hausa, ka san an ce wai duk wanda ka ji an ce aniyarsa ta bi shi yana ta fada, aniyar ce aka ce ba ta da kyawu har zuci. Dole da wanda yake da kyakkyawar aniya ɗin ka ce maza aniyarsa ta bi shi, har ba matsala ko? To yanzu mu ta je mu ce aniyar kowa kar ta bi shi? Ha? To kenan aniyar kowa ta bi shi? Ai jama'a, kowa sai ya kulla niyya mai kyau kuma kai ma Allah kyakkyawan zato sai wato ya abin nan sai sai ka same shi inda kake tsammani muna son mu dan ja hankali kaɗan dangane da abin da ya shafi duniya wannan duniya sai dai a yi ci addu'a abin da yake faruwa wato yanzu tsakanin Isra'il da Iran da kuma Amerika wannan abin Allah muke roƙo ya kawo saukinsa abu na farko ce a gefe guda kuma muna addu'a waɗannan azzaluman ƙasashe da suke cin zalin musulmai to Allah kada ka ba su nasara Allah kada ka ba su nasara Isra'ila ba irin ta'addancin da ba ta yi ta mutu na Amerika tana ɗore mata gefe da haka muna addu'a ya Allah kada ka ba su nasara Allah kada ka ba su nasara yani Allah kada ka ba su nasara akan abin da suke yi na zalunci wannan abin kuma idan ba Allah ne ya kawo saukinsa ba to zai shafi duniya sai dai Allah ya sauke amma mu abin da muka sani shine nasara tana ga waɗanda aka zalunta insha Allah duk wanda aka zalunce shi to shine da nasara sai wanda aka kaya su da addu'a Allah ya rusa zalunci rusa azzaliman waɗannan ƙasashe guda biyu da Amerika da Isra'ila sun daɗe suna zaluntar al'ummar musulmai yankin Larabawa kuma ya kamata su faɗa cewa fa su ake hali su ma domin idan kana kallon dan wani saɓani da yake tsakaninka da wani baka ba shi kariya ba baka taimake shi ba za ka taimaki azzalumi a kansa idan kai ba ka duk Allah wanda za ku yi saboda Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na haramta zalunci a kaina kuma na sanya shi a tsakanin ku ya zama tuka kuma ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta muna roƙon Allah ya rusa su kar ya ba su nasara Larabawa kuma su shiga barkan kan su a wannan gabar kuma nake son in ja hankalin ƴan uwanmu da muke zaune a nan ƙasa su ne kiristoci kiran da nake musu shi ne ya kamata su sani da cewa Isra'ila ko Amerika da kuke wai magana suna ganin kamar za a gayyato da za su kai tsara to in suka zo ba a rusu ne kiran za su ba kuma Isra'ila Yahudanci ne Yahudawa ne waɗanda ba su ƙaunar ma Kirista ba ta san Nasara su kuma Kiristoci sun fi dangantaka da Nasara Annabi Isa alaihi kuma mu shaida da dama Alƙur'ani ya faɗa shi ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu yahudan walladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina qalu inna nasara Ubangiji ne yake ba da wannan shaida cikin suratul Ma'ida cewa ba za ka taɓa samun mutanen da suke da zurfin ƙiyayya mummunar gaba a kan waɗanda suka yi imani ba kamar Yahudawa waɗanda suke kusa da tausayi su ne waɗanda suka ce nasara to kada ku ɗauka wai cewa Isra'ila ƙaunar ku take yi har kuna kaiwa kuka kada ku ɗauka Yahudawan Amerika wai son ku suke ba ka son ku wallahi ba son ku suke ba ya kamata kiristocin Najeriya su san wannan don haka kawai mu haɗa kanmu mu zauna lafiya mu samu abin da ya kamata mu yi ma ƙasar mu kyakkyawan fatan alheri amma wai za ka kai ƙara za ka je ka gayyato waɗannan Yahudawa Isra'il su ne waɗanda ba su ƙaunar Kirista ba su ƙaunar musulmi ba Yahudi haka yi wai kana tsammanin za ka je ka haɗa kai da shi babu kawai barna ce za su ce wa mutane a cikin ƙasa. Yanzu tun da ga minista na tsaro wanda aka ce lokacin an saukar da wancan an sa wannan, tun da yawa kuma abubuwan matsaluwa su an kashe can an yi wane ne, an kashe wasu suna tarawih, an kashe wasu suna mene, an yi wane ne har yaushe jama'a. Saboda haka wannan zalunci baya ɗorewa, duk inda ya kai ƙororuwarsa sai Allah ya rusa shi, duk inda ya kai ƙororuwarsa. Saboda haka ƙasar mu ta fita ta cikin addu'a, kuma mu yi ma Allah kyakkyawan zato, kada wani ya yi ma Allah mummunan zato. Domin waɗanda suka yi ma Allah mummunan zato mun ga yadda Allah ya ba da labarin su cikin suratul Fatir. Alaihim da'iratu saw. Allah ya ce tunda mummunan zato suke, ya zun nuna billahi zanna saw, suna yi ma Allah mummunan zato. Shi kuma Allah in ya faɗa cikin hadisul Qudusi ya ce ana inda zanni abdi, ana nan ina nan inda bawa na yake mutu. Yan Najeriya, idan kuna tsammanin Najeriya za ta gyaru, wannan shi ne zatonku a gurin Allah zai gyara ta. Babu wani abu da yake wani zai tabbata a duniya, duniya ba ta tabbatar da abubuwa, ko ya abin yanzu wata rana zai kada mai shi kara. Amma ka yi ma Allah kyakkyawan zato. Na ba ku misali a nan, kawai Annabi ya shigo ya ga wani ya kai gargara, harshen ya fara karyewa, idan ruwan da sun fito zai tashi daga duniya zuwa lafiya. Tambayar da Annabi yake masa ya ce za ka tafi gun Allah, me kake tsammani gunsa? Ya ce ina tsammanin rahamarsa. Ya ce kana ciki. Kawai abin da Annabi ya gaya masa, ba a yi maganar sallar shi ba, ba wani abu, ka wannan zaton kake yi ma Allah rahama zai baka? Ya ce kawai kana ciki. Ku yi ma ƙasar nan kyakkyawan zato. Allah zai ya tabbatar muku da zato. Haka Allah ya yi. Kuma ka kwatanta ko da rayuwa, idan rayuwar duniya, in kana son ka ga cewa ko abinda nake gaya maka watakila kamar ba gaskiya ba ne, kana ganin ba gaskiya ba ce, gobe da safe idan gari ya waye kafin ka fito daga gida, ka yi ma Allah mummunan zato, ka ce ko ka fita ba za ka samu ko kuma ba za ka ga yadda Allah zai maka. Wallahi ka yi wannan mummunan zato. Idan ku biyu ne a ɗaki kuke kwana, to ku raba tunani. Wannan ya ce to ko na fita ba za ka samu ba, wannan kuma ya ce in Allah ya ce in na fita ba za ka samu, ku gwada za ku ga yadda za ku tsaya. Da gaske ne ka gaya ba, ai Annabi ba zai mana abin nan ba, da gaske ba ga ana inda zanni abu, ina nan a inda bawa na yake da su. To da ga kai mu Allah ki tsawon da su mu gustata ku saka kafar ku cikin kanzo. Na ga mu tun ranar buɗe karatu na ba ranar da ba na jin da wannan magana, ku tsaya fa, ku tsaya ku yi addu'a sosai, ba wai a'a ta yi addu'a ba, ba wannan maganar muke so. Mutum da ya za a zo a yi ta hira, wani ya ci indomin ɗinsa, wani ya ɗan sha shayinsa, wani ya ɗan sha lemo, sai ku kafa hirar ku, shi kenan. To yaya za a tafi gida? To fa sai addu'a, kuma in ka je ba addu'a za ka yi? A to ba wannan zancen muke so. Zama za ka yi tukuru share fili, share lokaci, ka ba ma Allah lokaci, ka ɗaga hannunka, ka ce ya Allah ga ƙasar nan ba za mu iya ba, muna son kawo mana adalci. Allah zai kawo mu. Wannan shi ne. So za mu koma karatunmu insha Allah. Muna yi ma Fardauna barka da zuwa. Fardaunan Gombe ko? An gane dai barka da zuwa. Muna ma barka da zuwa wannan guri da wannan ziyara. Mun san cewa ƙauna ce. Na? Mala Abubakar Pharmacy. Ha? Pharmacy. Masu san magani kenan ko? To Mala Abubakar Pharmacy barka da zuwa. Da sauran tawaga da suka rufa masa baya, muna fatan alheri. Allah Ubangiji ya sa a gama lafiya. Ma Allah ya ba da nasara. Malam zai karanta mana aya watakila zan jira ɗaya da ku sun da waɗannan ɗayoyin sun shiga kuma kun san an jira ɗaya ana yin latti ba a jika da wuri yawa saboda haka zan jira ɗaya da ku a cikin wannan ayar ta yi annabi na amanu la tadkhulu buyutan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم
نعم ليس عليكم
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون
تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيمان الله يكرم مع إيمان masu imani kare Allah ya kira kamar yadda dan masabuhu yake cewa in an yi kiran masu imani to ko dai umurni Allah zai bayar ko kuma hali zai hana saboda waɗannan su ne masu iya sadar da umurni in Allah ya ba da umurni masu imani sannan kuma su ne masu hannuwa idan Allah ya yi hali yace ya ku masu imani la tadkhulu buyutan kada ku shiga gida ghaira buyutikum gidan da ba na ku ba doka kenan ko doka ko doka sai Allah ya saka ko la tadkhulu buyutan kada ku shiga gidaje ghaira buyutikum gidajen da ba na ku ba to sai kawo kuma abin da za ku amma farko an saka doka so doka ce wata take jiran wani abu ya biyo baya idan wani abu ya biyo baya shi abin da zai biyo bayan ko ya maka izini shiga ko kuma ya maka hannu na shiga Allah ya ce hatta tasta'disu wato har sai kun nemi izini tasta'disu wasu malaman suna fassara shi da tasta'dinu wato har sai kun nemi izini idan kuka nemi izini wato sallimu ku yi sallama ala ahliha a bisa mutanen wannan gidan idan sun ba da izini sai a shiga ubangiji ya ce zalikum khairun lakum wannan abun da na dora na faɗa muku shi ne fa yi muku alheri la'allakum tadhakkarun ko cewa ku za ku yi tunani wala'alla idan ka karanta ba ka yi tunani ba za ka yi afkawa gidan wani babu gidan to rashin tunanin ka kuma zai sa ka ga abin da ma ba ka so kila ka gani a gidan ko ka tarar da mai gidan a kan yadda bai kamata ka tarar da shi ba ko wani abu bai kamata haka so wannan magana mun faɗe ta don ku yi tunani in ji shi Allah ku tuna sai ta fa in lam tajidu fiha ahadan ka nemi izinin ka yi sallama amma kuma ba a samu kowa ba a cikin gidan shi ne fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu wani ko ɗaya ba a gidan fala tadkhuluha to kada ku shige ta hatta yu'zana lakum har sai an muku izini ubangiji yake zai yi ka samu wani a gidan amma bayanin su shi ne ba na kashi gaba wa in kila da kuma rujiyo idan aka ce ku koma ga shi ne ka samu mutum a gidan kuma bai maka izini shiga ba har da nema cewa ya ka koma malam ba mu bukatar ba koyin to sai Allah ya ce farji'u ku koma din saboda gidan sutura ce ta dan adam nan yake tare sirrinka yanzu ya ce ka koma to kawai ka koma ba guna guri za ka tsaya kai tsaye ba yanzu duk tafiyar nan da laifi waye ke karo duk tafiyar da kai waye ke karo kai ba ba da mai gidan kuke ba kawai haka ka ɗauki kanka ka tafi yanzu ga shi nan kana kallonsa ya ce ka koma kuma dai wannan alkur'ani mun san ba na gidana ne ka tafi garin nan ka gobe ba ko na gidan kuma wannan zan haka yake ko Qur'anin da yake dahalunku na duk haka ya faɗa ai ko wa in kila lakum urji'u idan ya an ce muku ku koma farji'u ku koma wajin yake huwa azka azka lakum wannan shine ya bi ba ku tsarki kuma shine ya bi tabbatar da kyautatuwar ku gidan mutum ne ka zo bai ba ka gaya maka ba ya bi ya soke ba komai in yake ma ka koma kawai ka koma Allah ya ce wannan shine ya fi maka kyau wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne da abin da kuke aikatawa sai ya ce laysa alaykum junahun babu laifi a kanku an tadkhulu buyutan ku shiga wasu gidaje khairu maskunati amma gidajen da su ba zama ake a cikinsu ba amma kuma a cikinsu fiha mata'un lakum wato a ciki akwai wani amfani na ku da kuke samu malamai da wasu gukkan zarfin waɗannan da shaguna a kasuwa su ma gidaje don ana kulle su suna da ƙofa ana rufe su to shago mai wanda ya buɗe shago ba sai ka ce masa zo ba ko ya shigo dama so yake ka shigo akwai mata'un amfani a ciki wanda za ka siya da shi ma wanda zai siyar wannan aka ce babu laifi da hanyar sai ce wallahu ya'lam Allah fa shi ne mafi sani da ma tubuduna da abin da kuke bayyana wa ma taktumuna da kuma abin da kuke koyewa cikin wannan ayoyi guda uku da muka karanta akwai ladubba waɗanda idan mun kula da su za su amfane mu ƙwarai da gaske wajen zaman takewa shi yasa da ce za mu yi rayuwa na farko mai yasa Allah ya sa sai annabi shi ne ya kamata a ce kawai tun da ka zo ne sai ka kutsa kai mai yasa aka sa wannan sannan tun da ziyara za ta yi akwai ladubba na ziyara shi ma ya kamata a ce mun san su domin abin da wasu mutane suke yi haka kawai sai su tattara da dai gidan mutum ko yana da aiki ko ba su sanar masa kuma waye mutum sai daga yana ta jin tsoron ko ba ya san ya gaya musu tafi to ba wai a kan ku ba gidan annabi ma fa ana taruwa sai a ci abinci sai su ki tafiya Allah ya ce shi baya jin kunyar ya bayyana musu in annabi kana jin kunya ni zan gaya musu Allah ya ce idan kun ci abinci kowa ya watsi kar a take zama ana taima annabi zancen da wasu kenan yanzu zai ka tashi ka je gidan wani yana son ka tafi ma ka ki tafiya kuma ba ku yi ka'ida da shi akan ciwon dantsa kuma watakila abincinsa shi kadai ne zai iya isansa yanzu ka zo daidai lokacin da ba a gayyato ka ba to wa ta kuma in ya juya maka baya ya sani ci abincinsa ka yi hakuri sai ya gama ka rike cewa yana da ruwa to waye kawo ka to za mu faɗi abin da ake kira adabu ziyara ladubba na ziyara domin mu gyara zamantakewar gidaje akwai kuma wasu ladubba kansa wadda suka danganta da wanda za ka bakwanta duk a cikin waɗannan ayoyin ya mai zaɓe mai nisa watakila gobe zuwa jibi zuwa gata mu gama kuma bukatar mu shine ba dole sai mun yi kauri ba muna son kauri ka gane abubuwan saboda a yadda ake rayuwa a yanzu to ba a neman ku kawai wai sai an dadaka ba wanda za a je gunsa ko sai an bi ka'ida haka kawai wani ma ba garin yake ba amma zai taso kuma ba zai gaya wa mai gidan ba ba zai lokacin da ka zo dare ya yi sun gama cin abincinsu ya za a yi da kai duka kuma watakila in ka koma ba a baka abinci ba har ka ba da labari tunda muka je wallahi har ka muka kwana mutanen nan ba su kawo mana abinci ba to waye ke ka zo wai waye ke ka zo ma tukunna da zan tanada maka abinci a kan me kana son tanada ma abinci zai ka sanar da ni kuma idan za ka gani a ladurba na ziyara idan ka sanar da ni ba zan iya taimaka ba ban shirya zuwanka ba wallahi ba yanzu ba ya to ai na riga na samu hanya to waye ka kasa magana mai tsaya ne mu muna son ka gane cewa wai ba wai a'a kawai abin da kuka ga dama za ku ce ha abinda Allah ne ya shar'anta shi da zaman lafiyar mutane kada garin da girgiza mun kai kamar ka dangare kuma ba aikin ba yawa idan mun fada idan mun fada mu tsaya ka ji za mu fara daga kan la tadkhulu buyutan jama'a kowa yana son gidansa ya albarka kowa to bari mu faɗi ladubban gida in ka kafa gida ka yi shi ko kafin ka shiga me ya kamata gidan ya tafi a kansa waɗannan suna da abin da suke jawo albarka kuma ina gaya muku rashin bin waɗannan ladubban su ne suke jawo ma wasu gidajen matsala aljanun su shiga wane ne su ma su shiga ai ta samun matsaloli a gida kwanan nan na gaya muku kwanan ne ko suna za ta saka ma ɗanka ka kiyayi abin da duk baka san ma'anarsa ba kar ka ɗora maka don zai iya zama maka musiba a gida kun ga na gaya muku lokacin da za a yi sulhu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Qurayshawa sun saba masa alƙawarin ka aka zo za a yi sulhu da aka zo aka haɗu shugaban Qurayshawa da ya jagoranci ta fowa don a yi sulhu manzo Allah ya tambaye shi ce kai me sunanka ya ce sunana Sahal annabi ya ce matsala ta zama da sauƙi saboda fa sunanka sauƙi kawai sunansa ko to ga Zardauna shi sunansa Dr. Jamilu ko Jamil ko kowa zan Jamil ai ko to shi kenan kada ce ba mun yi tsokala ko abuka na so sai aka samu wani shi kuma cikin sahabbai kullum ƴaƴansa faɗa suke a gidan da matan rigim an lafa yadda za a yi sai aka kawo ƙarar wajen manzana sai aka tambaye shi aka ce masa me sunansa sai ya faɗi sunansa ashe sunan yana ɗauke da ma'anar matsala to kullum idan kana cewa ya Allah me kake nema ba sunan Allah kake kira ba to wannan jalalar da gwayar da karamcin da tausayin Ubangiji duka zai bi ka saboda kullum kana maimaita sunan kamar roƙo kake to yanzu sunansa matsala ko ɗan sai ya buɗi baki na kira zai ce matsala ko ba gane ba matsala haka ake ta maimaita a zai sai sa gidan biyu ya zama cike kullum da matsala annabi ya ce ka san da suna shi yasa ake da babu tahwilul ism ana da babu canza suna idan suna yana zama mantowa matsala saboda haka kada ka ji ana karatun wasu hadisai ana kiran wasu sunaye sai ka huta rubuta da alƙalamin sai ka ga juga ba yaro ka san ma'anar so anan muna son mu karanta adabul buyut gida yana da wasu ladabi idan kana son gidanka ya albarka ba masallaci ba ne amma malamai sun jera wasu ladubba da za su kai kusan 20 da wani abu idan ana yin waɗannan abubuwa to ko gidan waye gidan zai albarka kuma na san kai kana so gidan kai albarka ni ina so kai ma kana so na farko aka ce in kai tafiya ka dawo ba masallaci bane gidanka amma malamin sun fi son ka shiga da kafar dama kafar ka ta dama ta fara shiga gidan kafin ka shiga gidan idan zai yi kai asuwaki saboda wannan kuma abinda suke kallo shi ne tana da mata a gidan kuma ya kamata ta tare ta ta maka ke nace kun gama ko bayan kun gama sai ku kyale ni kuma ba saboda kada ka maka ke da walin barkin sai kai aswar kuma kafin ka zo ya kamata ka tsari za ka aswar wannan da dubba ga gida ka dubi yadda musulunci ya tsara jin daɗi a cikin gida amma kana nan kwadaro kawai ka tsara kai da matar ka kullum kushi ba ka jin daɗin gidan ba ku shirya gidan ba to a irin wannan yanzu saboda Allah da za ka shigo da ƙafar dama matar ka ta yi maki haka kawai wani sai ya zo ya tsoma cikin gidan a in ya gama sai ka tana maka ke tsora nan kun shiga uku wallahi wani in ba sa ba kai zuwa ya dora ka saboda kuna yin abin da ba a saka ku ba ba wanda ya saka ka wannan haƙƙin gidanka ne sannan sai kai wata addu'a bismillahi walajina wa bihi kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna haka manzo Allah yake idan kai wannan addu'ar sai kai sallama gidanka ne fa amma kai sallama manzo Allah yake albarka za ta sauka a gidan albarka za ta sauka a gidan shi ne na uku kenan wanda muka abin nan din shi ne taslimur rajul ala ahli mai gidan ya yi sallama akan iyalan na hudu daga cikin ladaba shi ne tahsirul bait min ash-shaytan ka kare gidanka daga shaytan ya shiga ciki wannan addu'o'i su ne da in kai za ka samu tsari daga shaytan ka tsare gidanka domin ko a wajen fita manzo Allah ya ce idan za ka fita kai addu'a aljani da yake yawo ko shaitani da yake yawo kai wannan azkar din da za ka fita ya ce to zai ce wannan gidan ba wurin zama ba ne ba wurin kwana ba ne ba wurin da za a ci abinci ba ne rundunarsa zai ɗiba a ce a yi gama gidansa ya tsira daga shaitan na biyar shi ne hifzul bait min abati shaitan ka tsare gidanka daga wasan shaitan akwai wasanni na shaitan waɗanda mutane sun sani wasu abubuwa da suke sun sani na shaitanu ba na Allah ne da manzansa na ga ka tsare gidan na shida shi ne adabul khuruj lokacin da za ka fita ka bi waɗancan ladubba بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وتقيل فقارة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي إذا كي ونع الدعاء كفكا هو جاهل تبه جاهل تبه لي تتذكى شكيان تبه شكيان تبه لي مكبه تابي وربي تحقب لي شفيقه shaitani kansa mala'ika yana gaya ma an tafi zarai cima kufita wa wukita ya ce wallahi an tsare ka kuma an yi san maka ba wanda ya ita yi maka wani da wani ana son haka daga ciki ana son cewa a cikin gidan ya zamanto aikin da kuke na imani ne as-sadiq imani na gaskiya ba cuta ba cutar kai da ƴaƴanka da matanka kauna ce a tsakani in shedan ku ya shigo aka samu sabani to za a yi yafiya wannan ana son abu na gaba shi ne as-sakinatu wal mawaddatu war rahma wadannan abubuwa guda uku kuma su ne tushe tubali na gida na gina aure aure in ya doro akan abubuwa guda uku to shi ne an cin masa nasara idan murgunsa ɗaya ya goje to tukunyar ku in kun yi wasa za ta zuba saboda aure kamar wani abu ne wanda aka girka shi kuma zai fitar da sakamako dan haka mutanen gidan su zamanto as-sakina wal mawadda war rahma duk yadda za a yi kai ka samar wa matarka nutsuwa ta sama maka nutsuwa ka nuna mata ƙauna ka nuna maka ƙauna sannan kuma war rahma ka nuna mata tausayi ka nuna maka tausayi to sai Allah ya ji tausayi gidan wannan ana da buƙatar ka sannan kuma abu na goma shine iqamatul abin nan bait waqti shar duk abin da za a yi a cikin gidan a yi kokari a ga cewa an yi shi ya yi muwafaka da shari'ar Allah to banda wannan sai a samu na sha daya at-ta'awun ala ta'a in ka kita shi ka yi sallah da wuri ba tattara ta tayar ka ce ka yi sallah in ba ta tashi ba za ku yi taimako a kan sai kun bi Allah ita ta taimake ka a lokacin da kasala ta dame ka kai ka taimake ta a lokacin da kasala ya dame ka na abi Allah a sauƙi wajibin Ubangiji zan sa albarka at-ta'awun fi shu'udil usr taimako a kan sha'anin ƴaƴa da family kada ku bar ƴaƴanku haka nan kawai ku koya musu azkar ku koya musu zikiri ku koya musu istighfari ku koya musu salati ku koya musu hailala harshen su ya saba alhairai zai sauka a cikin gida ya zamanto an sabar musu da karatun alqur'ani na sha uku shi ne ada'ul huquqiz zawjiyya akwai wasu haƙoƙi na aure matarka tana da shi a kanta kai ma kana da shi a kanta wannan ana da buƙatar kiyaye su abu na goma sha huɗu shi ne husnul tarbiyatul awlad ku kula da kai da matar ku ba da tarbiyya mai kyau da ƴaƴa domin za ku fitar da family nagartacce wanda ba zai damu al'umma ba idan kuka tsaya kuka yi wannan to madalla da abin da kuka haifa ba haihuwa ake ƙi ba ka haihuwa mutane bala'i ka ajiye musu shi ne ake amma duk ƴaƴan da za su zo su layar da ƙasa da ilimi da addini da sana'a waɗannan alheri ne a cikin ƙasa amma idan yara suka zamanto zaman banza suka iya zage-zage suka iya cin mutuncin manya suka iya wulaƙantar da mutane suka iya kuma ba su iya sana'ar komai ba sannan ba su da ilimi kuma ba su riƙe addini ba to ai kun haifi jafari dole gidan ba zai albarka na goma sha biyar abin da ake so shi ne ƙira'atu suratul baqara a rinƙa karatun suratul baqara saboda shaidanu suna yawo shaidanu ba na mutum ba na aljani ita kuma suratul baqara duk inda ake karanta ta to shaidanu ba sa zuwa gurin wannan zai tsare maka gida daga shaidanu kuma zai taimaka maka wajen albarka don ko sihiri aka yi a gidan ba zai yi tasiri ko mutanen gidan ake neman su da an musu tsafi ba zai yi tasiri ba a gidan saboda suratul baqara annabi ne yake wannan magana abu na goma sha shida shi ne istihbabul isti'zan wannan kuma shi ne mahallin ayar hatta ta ta'anisu wato ku nemi izini na shiga gidajen mutane al-isti'zan waɗannan su ne abubuwa da ake so sa'annan tahbisu tifl ko atfal inda al-ghurub lokacin da rana za ta fara kowace mata ta rike ƴaƴanta a koya wa mata wannan idan rana ta yi doyija za ta fara to kada a bar yaro ya fita gida yara ƙanana kada ku bar su fita saboda me saboda daidai lokacin aljanu suke bayyanuwa yadda ka ga irin an yi ruwa zuzu ya fito din nan akwai zubari in an yi ruwa an kunna fitila sai su fito su taya na to haka aljanu suke fitowa daidai faduwar rana in kana barin uwa tana barin ƴaƴa komai zai iya faruwa idan an ci abinci a saka kowa ya rufe kwanon da ya ci abinci in kofi ne ka kifa shi in kwano ne ka kifa shi saboda manzo Allah ce akwai musifa cikin dare tana sauka a cikin kwanukan mutane idan ka zo ka ci abinci za ka iya samun ciwon da likita ba zai iya gane shi ba wannan duka akan gida ake wannan labari ku hana ƴaƴanku shiga dorbi kawai yaro ya zo yana saka hannunsa cikin dorbi a'a duk abin da ya shiga dorbi na aljanu ne kasusuwa da ake zubawa na aljanu yaro idan ya ɗauka ya ci in yi wasa to aljani zai iya zuba yawon ka kuma ya kamu kyan ku gane waɗannan wannan yanzu muna son kafa tubalin gida kafin mu zo maganar shigan sa ƙorafin shiga shi yasa nake zan yi da ɗaya da ku nazafatul bait musulunci in kana son gidan kai albarka yana son tsafta a goge glass a goge komai a yi wane ne duka me ake kiran sa wannan nan da ake sa tsumma ana ta mobil ko to ai mobil ku dai ba masu turanci mu yan arabiya ne yawa sai ku ce yawa saboda haka a tsaftace gida domin akwai wani hadisi na manzo Allah ne ya ga kamar gizo-gizo ya yi sa ya ce ba mutum ne a gidan akwai mutum ku danne za ka bar gidanka ya zama sun haka a tsaftace wannan ana da bukata sa'annan karatun alkur'ani azkar na safe da na yamma zikiri zikirin safe da na yamma nawafil yawan nafilfili a cikin gida da karatun alkur'ani na ƙarshe shi ne man kulli ma yasjilu alil ibada duk wani abu da ka san zai shagaltar da kai daga barin ibada kar ka shigar da shi gidanka don zai zame maka musifa zai zama ya hana ka ibada so wannan shimfiɗa ce akan ayar za mu shigo la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gida gidan da ba naku ba sai ma da zai sai tambaya limaza amara Allahu bil istiza me yasa Allah yayi umurni da sai an samu izini za a faɗi da ni kuma muna ganin dole shi ne darasin mu na gobe domin lokaci ya zo kuma mu sani ba ko an kai yana da magana nan da mun ci lokaci ko ko da saura ok da saura da kuma bai da a regari yawai baka da aiki ne a yi muna da ina salloli ina wane ne da sauran su duka wato zai gari ya wane a nan muna sauke ai ba zai yi ruwa a kusa yawa ta mana da ya kuri yawa wa alaikum assalam wa rahmatullah
Allah ya karɓi mu da dukkan abin da ya dace.
wannan fata da take yi fata ne wannan da idan kun kula da su na farko yayi godiya ma Allah da farko kuma sabon kansu wannan mutane mun wannan mutane da ke wannan ne wannan ne اللهم صل على